الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Shawwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 7 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke faɗa cewa mace ce ce ta nuna ba ta son wannan miji nata har al'amari ya kai su gaban alkali an gane ko alkali ya nuna musu mafita tunda ba kiya son shi dole ki dawo masa da sadakin sa yadda ya amince ya karbi sadakin sa bayan ya karbi sadakin sa ita wannan mata Allah ya mata rasuwa shin akwai gajejjeniya tsakankanin su akwai gado tsakanin su da wannan miji na ta wanda suka yi kulhu domin irin wannan saki ana kiran shi khulu wanda khulu nassi ne na alqur'ani ya tabbatar mana da shi kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada aqwalaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa allahu yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi hadha huwa mahallu shahid ubangiji ta'ala yace fa in khiftum alla yuqima hududallahi idan kuka ji tsoran ma'aurata ba za su tabbatar da dokokin ubangiji ma'ana kowa ya ba dan uwansa haƙƙin sa rashin zuttuwa yaki cinyewa tsakanin miji da mata ubangiji ta'ala yace fala junaha alaihima fi maftadat bi babu laifi akan su game da abinda ita matar ta fanshi kanta idan ta ga ba za ta iya zama da kai to anan sai ta nemi cewa ta dawo maka da sadakinka ka fita daga cikin sha'aninta in ka ki karba tana iya kai ka gaban alkali idan ta kai ka gaban alkali tace ita aure ba ta yin shi yau ba ta yin shi gobe to anan dole alkali zai tirsasa ka ka amshi iya abinda ka biya na sadaki ta dawo maka da shi idan ta dawo maka da wannan sadaki naka shikenan ba aure tsakankaninka da ba aure tsakaninka da ita kun rabu kuma haka ya tabbata ga matar Sabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya kara masa yadda matarsa ta kawo karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mijina bana aibanta shi game da abin da ya shafi addinin sa ko dabi'un sa mutun ne wanda yake yana da ruku da addini kuma ɗabi'unsa ɗabi'u ne wanda yake na ƙware ta ce illa kawai ya rasulallahi ni ba na son shi yau ba na son shi gobe kwata-kwata ni ba na son shi amma ba don yana da wata matsala ɓangaren addini ko ɓangaren ɗabi'unsa da halayensa a wata riwaya da asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito daga gidansa za ya masallaci sai ya ganta a kofar gidansa. Manzon Allah ya ce, wace ce? Tace, ni ce wance. Ya Rasulullahi, kaji kaji, ni mijina ne kawai, bana son shi yau, bana son shi gobe. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi mijinta shi Sabit kin da ita matar suka zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce da ita, a taruddina alaihi hadiqatahu. Manzon Allah ya ce, yanzu zaki iya dawo masa da gonar shi wanda ya baki a matsayin sadaki. A wata riwaya ta ce balwa ziyada, ta ce, ya Rasulullahi, sai ma na ƙara masa akan haka. Manzon Allah ya ce masa, to khuz hadiqataka wa talliqha taliqa aw kama qala. Manzon Allah ya ce, karɓi gonarka kuma sakatta saki guda. A lokacin nan da ta dawo masa da gonarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe aure tsakaninsu. To wannan shine ake kira da khuluqu, abu ne wanda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da shi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk lokacin da al'amari yaki cinyewa tsakanin ma'aurata, ita matar tana ce cewa kawai ba ta son shi, to anan hanyar da za a bi shine a dawo masa da sadakinsa, shikenan sai ya fita daga sha'aninsa, sha'aninta. Amma ba irin yanda aka samu wasu mayaudara a yau daga cikin mata wanda za su lallabe ka, su nuna suna son ka, sai ka kashe dukiya mai yawa, sannan kawai sai an kai ta kwana biyu ta ce ita ba ta yin aure. Ka kashe kusan miliyan biyu ko miliyan uku, a cikin miliyan ukun nan sadaki jika ɗari ne, ko ka kai shi ma ɗari biyu, kuma ka aure ta da sati guda ko sati biyu ko wata guda, kawai ta ce ita ba ta yin aure. To anan idan aka fahimci wani nau'i ne na yaudara, anan ba sadakinka kaɗai ba za ta dawo, gaba ɗayan abin da ka kashe dole sai ta dawo maka da shi, saboda daman nau'i ne na yaudara. An gane ko? Amma haka kana zaune da mace, wasu matsaloli suka samu, kawai ta nuna ita ba za ta iya haƙuri ba ta zauna da kai, to a irin wannan ne iya abin da ka biya na sadaki shi ne za a dawo maka da shi. To don haka duk matar da aka yi kulu'u da ita, wannan kulu'u inda ya tabbata shi mijin ya karɓi sadakinsa, to shi kenan wannan mata ta nisanta gare shi, ba shi da komi. Idan bayan an yi kulu'u da minti ɗaya ko biyu ko sama da haka, idan suka daidaita ya lallaɓe ta, to sai ya sake biyan sabon sadaki, ya tambayi alwalinta, an sake ɗaura aure, ba shi da maganar komi. Don haka malamai suke faɗa, al-khulu'u talaqatul ba'inatu la raja'ata fiha, la raja'ata fihi illa bi nikahin jadid. Al-khulu'u talaqatun ba'inatun la raja'ata fiha illa bi nikahin jadid. Khulu'u saki ne wanda yake mai nisanta mace ga mijin da ya mata wannan khulu'u, sai da aure wanda yake sabo. Karin fa'ida anan, mace idan dan haka kenan, anan babu gado tsakanin shi da ita. An gane ko? Idan Allah ya mata rasuwa bayan an yi wannan khulu'u, ba maganar yayi gadanta, shi ma in Allah ya masa rasuwa ba maganar ta yi gadan shi. Amma inda saki ne haka wanda yake ba kulu'u ba, mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu, tana cikin idda bata gama ba, Allah ya masa rasuwa, to anan za ta yi gadan shi, kuma dole za ta yi ta kaba. Ko kuma ita Allah ya mata rasuwa kafin ta gama idda, to anan shi wannan mijin da ya sake ta yana da gadanta. Saboda mace matukar tana cikin idda matsayin mata take ga mijin da ya sake ta sai an kai lokacin da ta gama idda. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar za ka iya dawo da matar da ka sake ta matukar ba ta gama idda ba. To don haka kasancewar ƙarin fa'ida a nan, kamar yadda sunna ta tabbatar, duk macen da aka yi kulu'u da ita iya iddarta shi ne jini guda, jini guda za ta yi. Idan tana da ciki, haife ciki, in kuma ba ta da ciki, al'ada take to in tayi al'ada daya shikenan ya halatta in ta samu wani bazauri tayi aure bambancin ta da wadda aka mata saki sakin da ba kulu ba ita wannan sai tayi jini uku kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru idan mai ciki ce shine haife cikin kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yad'ana hamlahun idan ko bata ciki bata jinin al'ada saboda yarinta ko kuma saboda dattijantaka to shine za ta lissafa wata uku daga ranar da aka sake ta kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid dan haka dai a takeice macen da aka yi kulu'u da ita in Allah ya mata rasuwa ko shi mijin da ya kulu'u da ita Allah ya masa rasuwa babu gado tsakankanin su tambaya ta biyu dan uwa me yake cewa wato wai menene matsayin hada salloli biyu masu tarayyan lokaci ga matafiyi hada salloli biyu masu tarayyan lokaci in ma az-zuhr da al-asr ko magariba da isha ga matafiyi wannan rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan halshen manzansa ga mu'minai duk wanda yake cikin hali na bulaguro ko mun kankantar bulaguro to ya halatta mutun ya hada magariba da isha ko az-zuhr da al-asr in ma yayi jam'u taqdim ko kuma yayi jam'u ta'khir me ake kira da jam'u taqdim misali idan lokacin az-zuhr yayi to kai tsaye idan kai az-zuhr sai ka kawo la'asar in yaso ayi tayi haka idan lokacin magariba yayi kai tsaye idan aka yi magariba take yanki sai a kawo isha in yaso ayi tayi jam'u ta'khir shine in lokacin az-zuhr yayi sai a jinkirta yin az-zuhr sai a dakata har lokacin la'asar ya shiga idan lokacin la'asar yayi sai a tsaya take yanki a sallaci az-zuhr sannan kuma a kawo la'asar in yaso a hawo mota ayi tayi haka in lokacin magariba yayi sai a jinkirta yin magariba har akai lokacin da lokacin isha zai shiga idan lokacin isha yayi sai a tsaya ayi magariba kuma take yanki a kawo isha in yaso ayi tayi to wannan rangwame da aka ma matafiyi bai kebanta ba akan hanyar tafiya koda ya je garin da yaje koda kana garin da kake nihin zuwa kaje to in dai kana cikin hukuncin matafiyi to a wannan lokaci an maka rangwamen hada salloli biyu masu tarayyan lokaci saboda kamar yadda hadisi ya tabbata matafiyi zai yi kasarun sallah tsawon kwana 20 kamar yadda yake cikin sahihul bukhari hadisi na abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa kwana 4 ne mutum zai iya yin kasarun sallah in kwana ka tabbata zaka wuce kwana 4 suka ce dole ka cika sallah to amma wancan hadisi nassi ne wanda yake tabbatar da cewa amma matafiyi rangwamen kasarun sallah tsawon kwana 20 idan ya wuce kwana 20 dole zai cika sallah to a cikin irin waɗannan kwanuka koda kana zaune a garin da kaje to wannan an maka rangwamen kai hada az-zuhr da al-asr ko magariba da isha sai dai anan abinda muke so mu sani yin jam'un sallah ga matafiyi sallah ta jama'a ga matafiyi wannan wajibi ne kamar yadda take zama wajibi akan mazaunin gida koda kana cikin bulaguro idan lokacin sallah yayi dole kaje masallaci kai sallah cikin jama'a lokacin az-zuhr yayi kaje masallaci kun yi sallah ta jama'a to lokacin nan in an gama az-zuhr kai tsaye kana iya tashi ka kawo la'asar kinka an gane ko kai tsaye kana iya tashi ka kawo la'asar kinka to dan haka kasancewar anan kuskure ne na wasu daga cikin matafiya in suna cikin bulaguro ba sa halartar sallar jama'a wannan kuskure ne koda kana cikin bulaguro sallah ta jama'a wannan wajibi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar tsawon riga da kuma hannun riga da gyabtu da gezan rawani ma'ana yaya ya kamata su kasance shine malam sai ya ce wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabilil khuyala da haramta sakin wani abu ya wuce ka'ida na riga ko wando ko hannun riga ko geza ta rawani a bisa hanya ta takama da jiji da kai, sai yace wa karahatihi min ghairi khuyala, da karhanci game da haka in dai ba dan takama bane. To kamar yanda bayani ya gabata, wato sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a haramun ne, kamar yanda hadisai biyu na ƙarshen darasi da ya gabata shine hadisin Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, manzon Allah ya ce nau'i uku daga cikin mutane Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ba zai musu zance zancen da zai faranta zuciyarsu, ba kwata-kwata Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai musu zance ba, a'a zancen da zai musu ba zance ba ne ba wanda yake na faranta rai, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa da ka sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tattauna da shi a ranar kiyama, kamar yanda yake faɗa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. To dan haka anan da yace salafatu nau'i uku daga cikin mutane la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai musu zance, sai kace zance wanda yake na faranta zuciya, sai yace wala yanzuru ilaihim, Ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama, wala yuzakkihim, uquba ta uku ba zai tsarkake su game da dattin zunubi, uquba ta hudu sai ya ce walahum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Abu Zar Allah ya kara masa yadda ke fada, fa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha mira, wato wannan kalima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya maimaita mana ita su uku. Menene hikima game da maimaitawa har su uku? Wato domin wanda bai fahimta ba ya fahimta, wanda bai kiyaye wannan kalima ya haddace to yayi kokari ya haddace, dan haka yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mu ce salansa na zance, duk maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi yana zaton ba a fahimta ba, ko kuma yana son a kula da wannan magana da yayi a bata muhimmanci, manzon Allah yakan maimaita wannan kalima su biyu ko su uku, dan haka wannan kalima sai da ya maimaita ta su uku. A lokacin nan Abu Zar Allah ya kara masa yadda sai ya ce khabu wa khasiru man hum ya rasulullah, yace waɗannan mutane ku sun tabe sun dada tabewa, yace su wane ne ya manzon Allah, ma'ana a fada masa nau'i ukun nan daga cikin mutane, me yake nihi a fada masa domin ya nisance su kada ya siffanta da irin sifar da suka siffanta, shine yace khabu wa khasiru man hum ya rasulullah, yace waɗannan mutane ku sun tabe sun dada tabewa, su wane ne ya manzon Allah, faɗa mana su mu san su. Qala sai manzon Allah ya ce da shi al-musbil, farkon su manzon Allah ya ce mai sakin tufafin sa ya wuce ka'ida ta shari'a, riga tsawanta ko hannun riga ko wando ko kuma rawani ka sake shi ya wuce ka'ida ta shari'a, manzon Allah ya ce wannan shine na farko daga cikin mutane uku wanda Allah ya tanada musu wannan ukuba kala hudu a ranar kiyama, shine yace al-musbil, mai sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a. Na biyu sai yace wal-mannan, wato da mai gori, an gane ku, wanda in ya maka alkhairi wani abu ya hada ka da shi sai ya gora maka. Lafazin al-mannan an ciro shi ne daga alman, idan aka ce alman wato shine guri, kama mutum kwarkwara akan wani abu da ka masa. Mu ko ƴaƴan Adam gaba ɗayan mu babu wani wanda yake da abin da ya isa ya gura ma wani, saboda duk abin da kake da shi kai ma ba naka bane, Allah ne ya jaddada maka wannan ni'ima, ba kai ba kama kanka. Kuma in ka dauki wani abu ka ba wani, ko ka masa wata hanya, wannan ba wani wayan ka bane, ba wata dibarar ka bane, ba wani karfin ka bane, dace ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya maka. Kuma akan wannan alkhairi da kai Allah ya yi alkawarin sa ya sakauta maka. Kaga anan in ka tsaya kai tunani baka da abin da zaka gura ma jama'a. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi kadai yake da abin da zai gura ma bayinsa. Domin duk abin da yake tare da mu na ni'ima Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne ya jaddada mana. Kamar yanda yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan haka can wasu kauyawa Larabawa da suka musulunta suka zo suna gura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai mun musulunta mun baka hadin kai mun goya maka baya, suna gura masa wai musuluntar da suka yi. Ubangiji ta'ala ya turo sako ya mununa alaika an aslamu kulla ta munnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Ubangiji ta'ala ya ce ya mununa alaika an aslamu, wai suna gura maka cewa sun musulunta, dan sun musulunta. Ubangiji ta'ala ya ce suna gura maka. Ubangiji ta'ala ya ce kulla ta munnu alayya islamakum, ce da su kada ku mun gurin musuluncin ku da musuluntar ku da kuka yi, balillahu yamunnu alaykum, bari dai Ubangiji ta'ala shi ne zai iya gura muku. An hadakum lil imani in kuntum sadiqin, domin shi ne ya shiryar da ku zuwa wannan imani da kuka yi, shi ne ya ganar da ku wannan imani kuka yi, ba wani wayan ku bane, ba wata dabarar ku bace. Dan haka gori ba ɗabi'a bace ba ta mumini, kuma sakamakon mai gori duk alkhairin da yayi daidai da kyautawar ido, in ya sake ya gora ma jama'a wannan alkhairin da yayi, koda ya shekara dubu yana yi gaba ɗaya ya ruguza ladansa. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al qawmal kafirin. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, ma'ana waɗanda kuka gaskata Ubangijinku kuka gaskata manzanninsa, sai ya ce la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha, kada ku sake ku bata ladan sadakarku bil manni da gori, wal adha da cutar baka. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, idan kuka yi haka Ubangiji ta'ala ya ce kun zamanto kamar mutumin da ke ciyar da dukiyarsa domin nuna ma jama'a cewa shi mai ciyar da dukiya ne. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, baya imani da Allah, baya imani da yinin karshe shine yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa mathaluhu kamathali safwanin alayhi turab, misalin sa kamar misalin fan dutse ne, ma'ana katan dutse wanda yake mulmulalle mai samtsi, wanda da zaran ka hau kan shi zaka surce ka yo kasa. Ubangiji ta'ala ya ce alayhi turab, wannan fan dutse wato a zuba rirayi a kan shi, a ɗau ƙasa a zuba, fa asabahu wabilun, mamakon ruwa ya zo ya samu wannan dutse ya duke shi, fatarakahu salda, Ubangiji ta'ala ya ce wannan mamako na ruwa zai bar wannan dutse saldan, ya koma haƙo ya wanke duk abin da aka zuba na ƙasa a kan shi babu shi. Wannan Allah yana sanya mana misalin wanda yake gora ma jama'a alkhairin da ya musu, kamar ka ɗau rirayi ne ka zuba shi akan fan dutse, dutse wanda yake mulmulalle mai santsi, sannan sai a yi mamakon ruwa, shin wani abu na riran zai rage akan dutse? Gaba ɗayan shi zai wanke shi ya yi ƙasa. To haka in ka shekara dubu kana kyautata ma jama'a, da zaran ka gora musu gaba ɗaya ka ɓata ladanka. To shine manzon Allah ya ce wal mannan, wato da mai gora ma jama'a alkhairin da ya musu, shi ma Allah ya tanada masa nau'in wannan uquba guda huɗu a ranar kiyama. Na ukunsu sai ya ce wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhi, manzo Allah ya ce da mai tallata hajarsa da rantsuwa ta ƙarya, ma'ana dan kasuwa ne, sai ya ce kayan nan jika goma ya siye shi, ya ringa rantsuwa ta ƙarya alhali shi kuma ƙasa da haka ya siye shi. ko yace wannan kaya an taya shi kaza yana rantsuwa ta da rantsuwa da Allah akan ƙarya alhali ba a taya kayan ba ko ya ringa rantsuwa da Allah kayan nan ka kewaya ka kewayo duk kasuwan nan ba inda zaka same shi in ba a gona ba to dan haka tallata kaya akan da rantsuwa wanda take ta ƙarya haramun ne don haka me haka ubangiji subhanahu wataala ya tanada masa waɗannan hukumomi guda hudu to a takaice wannan hadisi yana nuna mana sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a haramun hadisi na ƙarshe a darasin mu da ya gabata hadisin ibnu umar Allah ya ƙara musu yarda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-isbalu fil izari wal qamis wal imama manzon Allah yace sakin tufafi ya wuce ka'ida na kasancewa a cikin gyabtu idan aka ce al-izar shine a Hausa ake kiran shi gyabtu zani wanda ake daura shi a wancan lokaci an gane ko wanda har yau mun yi bayani akwai kasashen da wannan zani shine maza suke daurawa mata su kuma sai su sanya wando aka si a yanayin yankin mu anan kamar Niger da Nigeria da sauransu maza su suke sanya wando mata sai su sanya zani to amma sauran kasashe idan ka dauka irin su Somalia irin su Cambodia irin su wato Bangladesh da abin da ya shahi Indonesia da Malaysia zaka ga da yawa daga cikin maza wannan zani shine suke daurawa gyautu to dan haka be ke banta ba wato da zanan da ake daurawa wannan ya hada da wandan da muke sanyawa a matsayin mu na maza a yau an gane ku domin wando da ake sanyawa zaka kiraye shi al-izar shine yace al-isbalu fil izari manzo Allah yace sakin tufafi ya wuce ka'ida fil izari ay yakuni fil izari yana kasancewa a cikin gyabtu ko kace yana kasancewa a cikin wando kenan menene isbali game da abin da ya shafi wando mun yi bayani a baya haramun ne mumini ya saki wandan sa ya wuce idan sau duk abin da yayi kasa da idan sau sakamakon sa wuta a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ya gabata ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar manzon Allah yace duk abin da yayi kasa da idan sau na gyautu manzon Allah yace makomar sa wuta a ranar kiyama haramun ne wanda mumini ya wuce idan sau idan aka ce idan sau kasusuwa ne guda biyu waɗanda suke dullowa a gefin kwabri an gane ku sanannu ne a gobe wanda wannan shine haddin da Allah ya iyakance mana a wajen wanke kafa a cikin arwalla kamar yadda yace wa arjulakum ilal ka'abai to shine yace fil izari yana kasancewa a cikin gyabtu sai yace wal qamisi sannan yana kasancewa a cikin riga haramun ne mumini yayi doguwar riga riga ta wuce tsawanta ya wuce idan sau an gane ku haramun ne ta wuce idan sau idan hannun riga ne haramun ne ya wuce tsintsiyar hannu ya sauko nan haramun ne iya inda ake bukatar hannun riga ya tsaya shine nan nan shine ake kira ar-rusul kamar yadda hadisi ya gabata na Asma'u bintu Yazida duk da cewa hadisi ne dha'ifi amma akwai ingantattun hadisai waɗanda suka kunshi ma'anarsa cewa hannun rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance zuwa tsintsiyar hannu nan shine ake kira ar-rusul haramun ne kenan mutum ya saki hannun riga ya wuce tsintsiyar hannu idan ya wuce tsintsiyar hannu to wannan isbali ne gaba ɗayan tafin hannun za a kona shi a cikin wutar jahannama a ranar kiyama kamar yadda in mutum ya saki ya wuce idan sau to wannan digadigan nashi ubangiji subhanahu wataala zai babbaka su a cikin wutar jahannama a ranar kiyama kamar yadda ya faɗa ma asfala minal ka'abaini ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar manzo Allah yace duk abin da yayi kasa da idan sau wato na gyautu manzo Allah yace fa finnar makomar sa ita ce wuta a ranar kiyama to sannan sai yace wal imama manzo Allah yace haka nan isbali yana kasancewa a cikin rawani idan kayi rawani ka je hogezar rawani a baya to haramun ne ka tsawaita wannan giza ta wuce tsakiyar bayanka idan ta wuce tsakiyar baya ta sauka ta zo daidai mazaunan mutum to wannan yayi isbali iya inda ake bukatar ta tsaya tsakiyar baya ba laifi kana iya dan sakin ta kadan amma in ta wuce haka to wannan ya zaman to isbali sai yace man jarra shay'an khuyala'a duk wanda ya ja wani abu na tufafin sa dan takama da jiji da kai lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na jin kai a ranar kiyama to dan haka wannan yana nuna mana duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan in dai dan takama ne da jiji da kai to wannan hukuma guda hudu za su hadu gare shi a ranar kiyama idan bai tuba ba idan ko ba dan takama ba mutun ya saki wandan sa ya wuce ka'ida ta shari'a ya wuce idan sau ko hannun riga ya wuce tsintsiyar hannu ko jallabiya ta wuce idan sau ko ge za ta rawani ta sauka ta wuce ka'ida to wannan sakamakon sa shine iya abin da ya wuce za a babbaka shi a wutar jahannama a ranar kiyama in ba dan takama ba ka saki wandan ka ya wuce idan sau wannan duga da gan sakamakon su wutar jahannama a ranar kiyama amma in dan takama mutun ya saki wandan sa ya wuce idan sau to waɗannan ukuba guda hudu in ya mutu bai tuba ba Allah zai hada masa a ranar kiyama Allah ba zai masa zance zancen da zai faranta zuciyarsa sannan ba zai kalle shi kallo na jin kai sannan ba zai tsarkake shi game da dattin zunubi ukuba ta hudu ubangiji ta'ala ya tanada masa azaba wanda take ma abuciyar radadi to dan haka shi wannan isbali yake banta ne ga maza banda mata domin lokacin da ummu salama Allah ya karamata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ji wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ta tashi tace ya rasulullah yaya mata za su aikata game da gizar mayafan su yaya za su yi game da gizar hijabin su domin hijabin su yana jan kasa tace ya rasulullah yaya za su yi manzan Allah sai yake cewa yurkhinahu shibra manzan Allah yace ku mata in hijabin ku ya sauka kasa manzan Allah yace ku sake shi wato shibran dani daya in aka ce dani shine ka ware tafin hannunka ya tsutsi kai haka bayan ya sauka fa ya rufe dugadiganta manzan Allah yace mace ta saki tufafin ta dani daya wannan dani daya a lokacin nan ummu salama Allah ya kara mata yadda sai tace idan tankashifu aqdamuhunna tace ya rasulullahi in har dani daya mata za su saki tufafin su ya ja kasa tace ya rasulullahi ai dugadigan su fa za su bayyana da zaran iska ta kada za ta yayi wannan hijabi dugadigan su su bayyana in har dani daya ne mata za su saki manzo Allah sai yace yurkhinahu zira'an wala yazidina alayhi manzon Allah ya ce su saki tufafin ya ja kasa kamu daya manzon Allah ya ce amma kar su dada akan kamu mace in ta saki hijabin ta ya kai kasa to anan ya halatta ta sake shi kamu daya ya ja kasa in aka ce kamu zira'i shine daga nan tsinin wannan yatsa ta tsakiya zuwa nan gwiwar hannu shine ake kira da zira kamu daya kenan manzo Allah ya ce su sake shi kamu daya amma kar su dada akan haka to dan haka kuma hadisi sun inganta wannan hijabbai na mata da suke jiya akan kasa koda sun bi ta kan najasa inda suka bi inda ba najasar ya tsarkake abinda suka kwasa na najasar a baya kamar yanda wata mata ta kai kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau sai ka ga mace ta sanya hijabi har da niqabi ko mu ce katuwa amma kasancewar gaya kwabrinta a bayyane har da wani kunshi a tafin hannu da wasu abubuwa ta bayyana su to miya ka yana dole ne mace ta rufe gaba ɗayan jikinta tun daga sama har izuwa ƙasa iya abinda Allah ya mata rangwame ta bayyana wato shine fuska da tafin hannu in aka ce fuska daga nan zawwa nan sannan kuma daga nan zawwa nan hatta da kunnan ta baya halatta ta bayyana da shi da nan tafin hannu su kadai ne aka ma mace rangwamen wato ta bayyana amma duk wani bangare na jikinta haramu ne ta bayyana da shi to dan haka shi isbali anan abinda muke so mu gane yake banta ne da maza banda mata mata abinda ake bukata su saki tufafin su ya rufe dukkan jikin su gaba daya har ya ja kasa ya ja kasa an musu rangwame su sake shi kamu daya amma kar su dada akan kamu guda zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ana abi jurayy ibn sulaym radiyallahu anhu annahu qala ra'aytu rajulan yasduru an-nasu ar-ra'y la yaqulu shay'an illa sadaru anhu qultu man hadha qalu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qult alayka as-salamu ya rasulallah marratayn qala لا تقل عليك السلام عليك السلام تهية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك آم سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض كفر أو فلاه فظلت راهلتك فدعوته ردها عليك قال قلت أعهد إلي قال لا تصبن أحدا قال فما سببت بعده هرا ولا عبدا ولا بئيرا ولا شاه ولا تهجرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح مالم الله يجيكنسا يازومنا ده حديث أبو جري ابن سليم الله إكرم سيدا كيف أتشي وناغو نمتن يصدر الناس الرأي jama'a kai tsaye suke karbar ra'ayinsa, ma'ana duk abin da ya fada kai tsaye jama'a suke karbar abin da ya fada musu da hannu biyu. La yaqulu shay'an, yace wannan mutumin da na gani ba zai taba fadar wani abu na zance illa sadaru an face waɗannan jama'a sai sun karbi abin da ya fada musu kai tsaye. Shi Abu Jurayy ibn Sulaym anan daga ƙauyen su ta Kanas ya tashi ya zo Madina. Shi ya zo ne a lokacin nan bai san ba wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma tuntuni ya musulunta bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne lokacin da ya zo birnin Madina yake cewa ra'aytu rajulan, na ga wani mutum yasduru nasu ar-ra'ayhi, wato jama'a suna karbar ra'ayinsa. Me yake nihi da ra'ayi a nan? Waye maganganunsa, duk abin da ya fada kai tsaye suke karba. La yaqulu shay'an, wannan mutumin baya fadar wani abu na zance illa sadaru anhu, face waɗannan jama'a sai sun karbi abin da ya fada musu. Qultu man hadha, sai nace wannan ko wane ne? Ya tambaya. Wannan yana nuna mana halaccin in kaga abin da baka sani ba ya daure maka kai, ba laifi bane kai tambaya. Qalu, waɗannan jama'a sai suka ce masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, suka ce masa ai wannan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Yace qultu alayka assalamu ya Rasulullah marratay, jin haka kai tsaye sai ya ce alayka assalamu ya Rasulullah, alayka assalamu ya Rasulullah, sai da ya maimaita su biyu. Ya ce amincin Allah ya tabbata a kanka ya manzan Allah. Kala sai manzan Allah ya ce masa la taqul alayka assalam, kada ka ce alayka assalam in za ka gaida mutum. Alayka assalamu tahiyyatul mauta, manzan Allah ya ce alayka assalamu gaisuwa ce ta matattu. Qul assalamu alayka, manzo Allah yace iya abinda zaka fada ka ce assalamu alayka, ka gabatar da addu'a akan wanda ake masa addu'a. Kaga in kace alayka assalamu, ka gabatar da wanda kake masa addu'a akan addu'ar da kake yi. Ka ce alayka assalamu, gare ka amincin Allah. To shi kuma abinda ake buƙatar, abinda ake buƙata addu'ar ta gabaci wanda ake masa addu'ar. Da ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kalima yace alayka assalamu ya rasulullah, amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah. Manzon Allah yace masa la taqul alayka assalamu, kada ka ce alayka assalamu. Sai yace masa alayka assalamu tahiyatul mauta, cewa alayka assalamu gaisuwa ce ta matacci. Shin wannan yana nuna mana akwai bambanci a wajen yin sallama tsakanin rayayyu da waɗanda suke matacci? La, anan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da shi cewa in matattu ne za a gaida ga yanda ake, a'a, yana faɗa masa ne, yana bashi labarin ce ma mutum alaikas salamu gaisuwa ce wadda ake ma matacci a jahiliya. A jahiliya gaisuwarsu in za su ma mamaci abinda suke faɗa alaikas salamu, kamar yanda in ka koma a cikin waƙe-waƙensu, kamar yanda wani mawaƙi yake faɗa alaikas salamu Allahi Kaisa bin Asimi wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama, kamar yanda kuma wani yake faɗa alaikas salamu min adimin wa barakat yadullahi fi zaka al'adimil mumazzaki. Nan anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa masa cewa faɗar alaikas salamu gaisuwa ce ta matacci kamar yanda a jahiliya ake yi, amma a yau ba bambanci yanda muke yin sallama ga rayayyu, matattunmu ma haka za mu yi musu wannan sallama, domin dalilai sun wuce a lissafa. Na daga cikinsu a hadisin da ya riga ya gabata, hadisin na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tafi makabarta mi ya faɗa cewa assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahiqu. An gane ko? A wata riwaya yace assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lalahiqu. Kaga mi yace assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, ba cewa ba alaikumus salamu dara qaumi mu'minin. Dan haka kenan wannan kuskure ne na mutum ya fahimci cewa in zaka ma mamaci sallama sai ka ce alaikas salamu, in zaka ma rayayye ka ce assalamu alayka, a wannan kuskure ne. An gane ko? Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hane shi da yace masa la taqul alaikas salamu, karka ce alaikas salamu. Sai manzo Allah yace alaikas salamu tahiyatul mauta, faɗar alaikas salamu gaisuwa ce ta matacci a jahiliya da ake musu, amma a musulunci babu bambanci tsakani yanda ake ma mai rai sallama da yanda ake ma matacci. Sai yace kul assalamu alayka, iya abinda zaka faɗa ce assalamu alayka ya rasulullah. Me zamu iya ɗauka na darasi a ƙarƙashin wannan gaba? Idan mutum yayi kuskure, to kada a tabbatar da shi akan kuskurensa, sai a yi ƙoƙari a fahimtar da shi. Kuma in ana da dalilin da ya nuna cewa abin nan da ya faɗa kuskure ne, to a bayyana masa, kuma a yi ƙoƙari a canza masa da abin da ya dace. Kaga anan da ya ce alaikas salamu ya rasulullah, manzon Allah sai ya ce masa la taqul alaikas salam, karka ce alaikas salam. Kuma sai ya nuna masa illar da ta sa ya hane shi game da irin wannan gaisuwa, sai ya ce fa inna alaikas salam, sai yake cewa alaikas salamu tahiyatul mauta, yace fadar alaikas salamu yace gaisuwa ce ta matacci a jahiliya da ake musu. To dan haka in ka hana mutum abu, to ya kamata ka nuna masa illar da ta sa ka hane shi game da wannan abu, kuma kada ka kyale shi haka in kana da abin da zaka maye masa gurbin, domin in baka zo masa da abin da ya dace kuma wani abu zai wawuro, me yiwuwa abin da zai wawuro yafi wannan abu na farko muni. Dan haka manzon Allah sai ya ce masa kul assalamu alayka, ce assalamu alayka. To dan haka anan wasu malamai suka ce in zaka ma mutum dai sallama abin da ya dace, abin da yake sunna, maimakon ka ce assalamu alaikum, abin da zaka ce masa assalamu alayka, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace assalamu alayka zaka faɗa. Kuma haka a cikin hadisin mutumin da ya mugunta sallah shine Khallad ibn Rafi, wanda ya zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bubbuga sallah yayi koton kurciya da ya gama sai ya je yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sai ya ce assalamu alayka. Manzon Allah ya karbi sallama sai ya ce koma ka sake sallah domin wannan ba sallah bace ba kai. A wannan hadisi iya abin da ya fada cewa yayi assalamu alayka ba assalamu alaikum ba, kuma anan manzon Allah ya koya masa ya ce masa assalamu alayka zaka fada. Daka anan malamai suka ce abinda yake sunna in zaka ma mutum ɗin sallama ka ce masa assalamu alayka shine yafi dacewa maimakon assalamu alaikum. Wasu malamai suka ce ko mutum ɗin ne zaka ce assalamu alaikum, wato domin sallamar kana masa ne da shi da mala'ikun da suke tare da shi, haka wasu malamai suka faɗa. To illa kasancewar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine yafi dacewa ka ce ma mutum ɗin in zaka masa sallama assalamu alayka, in mace ce ce assalamu alayki, an gane ko, in jama'a ne sai ka ce assalamu alaykum. Amma kuma kar ka ga laifin wanda ya ce assalamu alaykum, domin wanda ya ce assalamu alaykum shi ma yayi daidai, an gane ko, ga mutum ɗin in mutum ya ce assalamu alaykum to kada ka aibanta shi kaga cewa yayi kuskure, domin magabata suna ganin cewa ka faɗa haka shine ya dace domin mala'ikun da suke tare da shi sallamar ta hada su gaba daya. Qala sai yace qultu anta rasulullah. Abu Jurai sai nace yace sai na faɗa sai nace anta rasulullah, anan an shafe adatu istifham a anta rasulullah, shin kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana kai tambaya domin tabbatarwa ba dan wani ta'annuti ba. Ya san abinda manzon Allah ya faɗa masa, abinda ya faɗa masa manzon Allah ne, amma dan ya ƙara tabbatarwa sai yace anta rasulullah, ma'ana a anta rasulullah, shin kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai manzo Allah yace masa ana rasulullahi allazi idza asabaka durr fada'awtahu kashafahu anka, yace kwarai yace ni ne manzon Allah da idan wani tsanani talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko furgici ya same ka fada'awtahu ka roke shi kashafahu anka shine yake yaye maka, wannan ubangiji wanda in tsanani ya same ka ka roke shi yaye maka ni ne manzon shi. Yace masa ana rasulullah, yace ni ne manzon Allah, ana rasulullah allazi, ni ne manzon Allah da idza asabaka durr, idan wani tsanani ya same ka talauci ko rashin lafiya ko furgici fada autahu ka roke shi kashafahu anka zai yaye maka. Kenan me zamu iya fahimta anan? Zamu fahimci cewa yayi tsanani ga bawa abu ne wanda yake banta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa. Tsanani kafin ya samu bawa ba wanda ya isa ya bashi tsaro da kariya in banda Ubangijin da ya halicce shi, haka duk abin da ya samu bawa na musiba da bala'i ba wanda ya isa yayi masa face Ubangijin da ya halicce shi. Dan haka a can ya faɗa mana amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ay ilahumma Allah qalilan ma tadhakkaru. Ubangiji ta'ala yace amman yujibul muqarra idza da'ahu, tambaya mana su amman yujibul muqarra idza da'ahu, ce da su wai wane ne ke karba addu'ar mai tsananin bukata lokacin da ya roke shi. Wa yakshifu su'a, wane ne ke yaye ma bawa wani mugun abu da wani tsanani idan ya same shi. Wa yaj'alukum khulafa al-ard, wane ne yake maida ku mamaya a ban kasa, wasu sun wuce kun maye gurbin su. Tambaye su wane ne yake haka, sai yace a ilahumma Allah, shi yanzu tare da Ubangijin da ke aikata haka akwai wani abun bauta na daban? Sai ya ce kalilan ma tazakkaru, kaɗan ne abin da kuke wa'azuwa game da wa'azin da ake muku. A shahid kaga wannan aya tana nuna mana duk wani tsanani da yake samun bawa, to duk wanda ya roƙa ba wanda ya isa yayi masa wannan tsanani banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka annabi manzo Allah ya ce masa ana rasulullahi allazi, ni ne manzon Ubangijin da idza asabaka durr, idan wani tsanani ya same ka, talauci ko rashin lafiya ko wani kunci, fada autahu ka roke shi ka shafahu anka, shine yake yayi maka. Sai yace wa idza asabaka amu sanati, idan shekara ta fari ta same ka, shekara ta yunwa, fada autahu ka roke shi ambata halaka, wato shine zai tsiran maka da tsuro, ma'ana shine zai saukar da ruwa tsuro ya fito ku samu abincin ci. Wallahu ambatakum min al-ardi nabata, dan haka a ce yace amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum min as-sama'i ma'an fa ambatna bihi hada'ika zata bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah. Sai yake cewa balhum qaumun ya'dilu, balhum qaumun ya'dilu. To dan haka anan sai yace wa idza asabaka amu sanatin, idan shekara ta fari ta same ka, fada autahu ka roke shi ambata halaka, shine yake tsiran maka da kasa. Sai yace wa idza kunta bi ardi kafri, wato in ka kasance a kasa wadda take ta haƙo, ma'ana kungurumin daji inda babu ruwa babu ciyawa, au falatin ko kuma dokar daji, in aka ce fala wato daji wanda babu ruwa, idan aka ce kafrin kasar da babu mutane babu ruwa babu ciyawa, fa ballat rahilatuka wato abun hawanka raƙuminka ya bace, fada autahu ka roke shi, raddaha alaika, nine ubangijin, nine wato nine manzansa, ubangijin da in raƙuminka ya bace a dokar daji ka roke shi yake dawo ma da shi, yace ni nine manzan shi. Anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tunatar da shi game da wasu ni'imomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa, domin ya tuna ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaskata manzansa, shi ne tabbatar masa cewa ni ne manzan Ubangijin da in tsanani ya same ka, roke shi ya yi maka, idan shekara ta fari ta same ka, roke shi, shi ne yake saukar da girgije. Sannan in dabbarka, ma'ana dabbarka, raƙuminka ko wani abun hawa ya ɓace a cikin dokar daji, ka roƙe shi, shine yake dawo maka da shi. Wannan wabe ke banta ba da dokar daji, ko a gari abinka ya ɓace, to babu wanda ya isa ya dawo maka da abin da ka ɓadda face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a nan abin da muke so mu gane, wato idan ruwa ya tsaya, wane ne ya dace a roƙa, ko ya zama wajibi? Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka akwai wasu abubuwa da a jahiliya, duk da cewa har yau a cikin bakunan ƙanƙanin yara za ka ji suna faɗa, wai ya shehu Ahmadu Tijjani ka taimake mu, wannan wai addu'a ce ake yin tafa a da a jahiliya, kafin karantarwa ta sunna ta bayyana a cikin jama'a, za ka ji ana faɗa ya shehu Ahmadu Tijjani ka taimake mu, wai addu'a ce ake yin za a yi roƙon ruwa, ko kuma ka ji ana wani wannan Halilu mai rigar ruwa, Halilu mai wandon ruwa, Halilu ba mu ruwa mu sha. Waɗannan duka addu'o'i ne waɗanda suke na shirka, ba wanda ya isa ya saukar da ruwa daga cikin girgije face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma a nan da kunne na, na taɓa jin wani malami a gidan rediyo yana wa'azi, wai lakani ne yake badawa, wai in dabbarka ta ɓace, abinda za ka faɗa sai ka ce wai ahabisu ya ibadallah, ahabisu ya ibadallah, wai ya ku bayin Allah ku tsare, wai Allah yana da wasu bayi masu yawo a cikin daji, wai in dabbarka ta ɓace wannan bayin Allah wai su tsare maka ita, wai ahabisu ya ibadallah. A nan wa yake roƙo, wai ma'ana ya bayin Allah ku tsare, Allah ne yake roƙo ko kuma bayinsa? Bayin shi ne yake roƙo. Roƙon wani ba Allah ba wannan shirka ne, ka roƙi wani bawan Allah a kan abin da ba wanda yake da iko da shi banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shirka ne. To don haka a nan manzon Allah ya ce masa wa idza kunta bi ardi kafri, idan ka kasance a cikin ƙasa wadda take wohintacciya, ƙungurumin daji inda babu ruwa babu ciyawa babu komai, au falatin ko kuma dokar daji inda babu ruwa, fa ballat rahilatuka, raƙuminka ya ɓace, idan aka ce rahila, raƙumin da ake hawa a yi bulaguro, an gane ko? Sawa'an ta mata ce ko kuma namiji ne, duk dabbar da ake hawa a yi bulaguro da ita shine ake raƙumi, shine ake kira da rahila. sai yace fada auta hu ka roke shi raddaha alaika zai dawo maka da wannan dabba taka bala sai yace qultu sai nace a ahadi ilayya ya rasulullahi imun wasiya ma'ana galgadanni bala sai manzo Allah yace masa la tasubanna ahadan karka sake ka zagi daidai da mutun daya karka sake ka zagi wani kaga la anan nahiya ce kuma hanin manzon Allah sai da yake karfafa shi da nunin tawkid yace la tasubanna lalle karka sake ka zagi ahadan daidai da mutun daya ahadan anan na kira ne fi siyakin nahyi wa hiya tufidul umum ko dan cikin ka ne manzon Allah yace karka zage shi la tasubanna ahadan ko ma wane ne manzon Allah yace karka zage shi domin zagi ba dabi'ar mumini bace ba a san mumini da zagi da tsinuwa wannan ba dabi'ar mumini bace domin dabi'a ce ta shaydanu wanda an maida shi abun ado abun burgewa ga wasu jama'a yau kaji ana wasan zagi to duk abin da mutun ya maka ko mun musguna wanda ya maka baya halatta ka zage shi shine manzon Allah yace la tasubanna ahadan karka sake ka zagi daidai da mutun daya قال سيئتي فما سببت بعده هرا ولا عبدا ولا بئيرا ولا شاء يتي باين ونن هني ده منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي والله بان تبا زاجين دا كو باوا كو راقومي كو تنكي اكو اكويا يتي والله با وان ده نتبا زاجين باين ونن هني ده منزان الله صلى الله عليه وسلم ديمان anan mu dau darasi mu kalli yanda mazanjiya suke da me kauya da ji da bi ga Allah da manzansa hanin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa har ya koma zuwa ga ubangijin shi lokacin da yake bada labarin yace wallahi har izuwa yau yace ba da ba yace ko bawa ko raƙumi ko dabba yace wallahi ba wanda na taba zagi sannan sai yace wala ta haƙiran na minal ma'rufi shay'an manzon Allah yace masa kuma karka sake ka wulakanta wani abu wato na alkhairi in dai aiki ne na alkhairi ko mun kankantar shi manzo Allah yace karka wulakanta shi wala ta haƙiranna ma'ana karka ga kankantar shi in dai abu ne na alkhairi to kai kokari ka aikata domin baka san abin da zai fitar da kai a ranar kiyama me yiwa wani tarin aiki da kake ganin cewa shine zai fitar da kai a ranar kiyama wannan aiki sai ka same shi Allah ya sheƙar da shi aikin da kake ganin bai taka karaya karya wanda kawo hintar da shi baka dauke shi da muhimmanci sai kaga wannan aiki shine zai zame maka sababin samun tsira a ranar kiyama wanda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labarin wata karuwa daga cikin banu Isra'il kishirwa ta koro ta izuwa wata rijiya ta zo ta shiga cikin wannan rijiya ta sha ruwa ta kushi ta tako ta hayo fitowar da take sai ta ga wani kare a bakin rijiyar yana kartan kasa saboda tsananin kishirwa ta tausaya masa sai ta sake komawa cikin wannan rijiya ta fitar da huffinta ta kalmi ne kafa ciki wanda yake na fata sai ta ciko shi da ruwa sai ta rike da bakinta ta taka ta hayo ta shayar da wannan kare ubangiji ta'ala ya karbi wannan aiki da ta yi ya gafarta mata ya kai ta aljanna gaya fa dabba ce ta shayar kuma dabba ma wadda take kaskantacciya amma Allah ya karbi wannan aiki nata duk shashancin da ta yi gaba ɗaya Allah ya gafarta mata ya karbi ayyukan ta wannan aiki da ta yi shine Allah ya karba ya kai ta aljanna kuma haka wani mutum yana cikin wucewa sai ya ga reshen itaciya ya karkato kan hanyar wucewar jama'a sai ya karye wannan reshe na itaciya dan kada ya karci jama'a Allah ya karbi wannan aiki ya gafarta masa ya kai shi aljanna to dan haka anan abin da muke so mu gane aiki na alkhairi ko mun kankantar shi kada kare na shi kokari ka aikata domin baka san abin da zai fitar da kai a ranar kiyama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa kada makauciya ta ga kankantar kyautar da za ta ma makauciyarta manzo Allah yace koda ko hutan akuya ne ma'ana ta dafa kai da kafa to koda ba za ta bata ba wani abu daga cikin naman kan ko kafar koda ko hutan ne ta saka a kwano ta zuba ruwa ta aika mata in dai alkhairi ne ko mun kankantar shi kada mutun ya rena shine manzo Allah yace wala ta haqiranna minal ma'rufi shay'an kada ka wulakanta wani abu wanda yake na alkhairi sai yace wa antu kallima akaka wa anta mumbasidun ilayka wajhuk manzon Allah ya ce in zaka kama dan uwanka zance halin fuskar ka tana mai shimfuɗa gare shi, ma'ana kana masa mai walwala, ka saki huska kana masa mulmushi in zaka ma dan uwanka magana. Ba a buƙatar mumini yana ma dan uwansa magana ya daure masa fuska. Dan haka Hausawa muke faɗa shimfuɗar fuska tafi ta tabarma. Abinda ake buƙata kama dan uwanka walwala, wannan sakin fuska da zaka yi kana da ladan sadaka a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yace wa antu kallima akaka kama dan uwanka zance, wa anta mumbasidun ilaihi wajhuk, manzon Allah yace halin kana mai shimfuda masa fuskarka. Manzon Allah yace inna zalika min al-ma'ruf, shimfuda ma dan uwa mumini fuska yana daga cikin ayyuka na alkhairi wanda Allah baya tuzartar da shi. Manzon Allah sai yace masa warfa izaraka ila nisfi saqi, manzon Allah yace ka dage wandanka wato izuwa tsakiyar kwabri. Wannan shine mahallin shahid, saboda wannan gaba malam yazo mana da wannan hadisi gaba daya. Manzon Allah yace warfa izaraka, dage wandanka ila nisfi saqi, manzon Allah yace izuwa tsakiyar kwabrinka. Abin takeici, wani dan uwa da yaji irin wannan bayani cewa abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mumini abinda ake bukata wandan shi ya tsaya tsakiyar kwabri, wani dan uwa sai yake ce masa wai a su ma Larabawa wai da kaga suna dage wandan su wai tsakiyar kwabri wai dan makiyaya ne wai saboda karangiya, walin yazi billahi in akan izgili mutun ya faɗi haka wallahi mutun ya kafirta, saboda duk abin da yazo daga Allah ko daga manzon shi in mutun yayi izgili da shi to wannan tabbas ya kafirta, babu hukunto game da kafircin sa. Dan haka babban hadari ne yin izgili da abin da karantarwa ta addini, har ma zaka ji wasu suna cewa wandan ketare wuta, ko kuma dan ba'a da izgili sai a ce wai wani shi ma ya sa wandan kanan shi. To da wa kake izgili anan? Kana izgili ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yayi izgili da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana izgili ne da manzon Allah, duk wanda yayi izgili da manzon Allah yana izgili ne da ubangijin da ya aiko shi. Dan haka yin izgili da addini kafirci ne, in ma ba za ka yi ba to ka ja bakinka ka kane. Izgili da addini kafirci ne, kamar yanda Allah ya faɗa wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan haka dai anan sunna ce kauliya, manzon Allah yace masa dage wandanka izuwa tsakiyar kwabrinka, haka manzon Allah ya faɗa, kuma shi ma gyabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakiyar kwabri yake tsayawa. Sai ya ce fa ina abaita, in har kaki ba za ka bar shi ba a tsakiyar kwabrin, manzon Allah ya ce fa ilal ka'abai, kana iya sakin shi har izuwa wato daidai idan sau. An gane ko? In ba za ka iya tabbatar da wannan sunna to ba laifi ba ne ba, kana iya saki a matsayin halacci wandanka ya zo daidai idan sau. Idan ka saki wandanka ya zo daidai idan sau, wannan ka aikata halak, ba wanda zai zarge ka, domin barin wandan tsakiyar kwabri ba wajibi ba ne, matsayin shi sunna ne. Idan ka aikata kana da lada na Allah subhanahu wa ta'ala a kan ɗabbaka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka saki wandanka ya zo daidai idan sau, wannan ka aikata abin da ya halatta, ba laifi ba kai. Amma bayya halatta ya rufe idan sau, dole idan sau su bayyana, ya wuce idan sau haramun ne. Dan haka anan ya ce fa ina abaita, in har kaki ba za ka bar wandan naka tsakiyar kwabri, manzon Allah ya ce fa ilal ka'abaini, kana iya sake shi zuwa daidai idan sau. Sai manzon Allah ya ce wa iyyaka wa isbalal izari, manzon Allah ya ce ka kiyayi sakin gyabtu, sakin wando ya wuce ka'ida. Manzon Allah ya ce fa innaha minal makila, domin yana daga takama da jiji da kai. Mai takama da jiji da kai ko Allah baya kaunar shi, Allah baya son sa, baya kaunar sa. Kamar yanda yace inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur, sai yace wa iyyaka wa isbalal izari, ka kiyayi sakin gyabto ya wuce ka'ida ta shari'a, ka saki wando ya wuce idan sau, manzo Allah yace ka kiyayi haka. Sai yace fa innaha minal makila, domin yin haka yana daga takama da jiji da kai. Don haka anan malamai suka ce wannan gaba tana mai da martani akan waɗanda suka tafi akan cewa in dai ba dan takama ba kana iya sakin wandonka ka ringa take shi. To anan manzon Allah yana nuna mana ainihin sakin wando ya wuce idan sau takama ne. Inda ba ka da takama da ka dage wandon naka. Shine yace fa innaha domin sakin wando ya wuce idan sau manzon Allah yace minal makila yana daga takama da jiji da kai wa inna Allah la yuhibbul makila. Ubangiji ta'ala ko baya kaunar takama da jiji da kai. Kuma haka mai takama Allah baya san shi baya kaunar sa. Sai yace wa inimru'un shatamaka. Idan aka samu wani mutum dan wauta da rashin hankali ya zage ka wa ayyaraka ya aibanta ka bima ya alamu fika da abin da yayi sani game da kai na aibi. Mutum ne ya san cikin ka, ya san irin abubuwan da kake da su na aibi, sai ya ringa aibanta ka kai da kai kaza, kai mai kaza, ya ringa zagin ka yana aibanta ka. Manzon Allah ya ce falatu ayyuru bima ta alamu fihi. Kai karka aibanta shi da abin da ka san yana da shi na aibi. Ai babu wani wankekke, in kana ganin wani yana da aibi kai ma kana da. Hausawa suka ce laifi tudu ne sai ka ketare naka ka ringa hangin na wani. Shine yace wa inimru'un, in aka samu wani mutum shatamaka ya zage ka wa ayyaraka ya aibanta ka bima ya alamu fika da abin da yayi sani game da kai na aibi. Manzon Allah yace falatu ayyuru bima ta alamu fihi. Kai karka aibanta shi da abin da ka sani nashi na aibin. Manzon Allah yace fa inna ma wa balu zalika alaihi, domin ukubar wannan aibantawa da yayi maka na kanshi a gobe kiyama. Duk aibantawar da yayi maka Allah ya tanada masa hukuma ranar kiyama. Nan me zamu fahimta abinda ake bukata mu'minai junanmu ya rufa ma juna asiri. Duk abinda muka san ƴan uwanmu suna da shi na aibi to baya halatta mu bayyana da shi. Duk wanda ya suturce ɗan uwansa musulmi to Allah zai suturce shi. Kuma suturar da Allah zai masa ba a nan duniya kadai ba, hatta da gobe kiyama sai Allah ya suturce shi. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Cikon bayani akan hadisin zai zo a darasi na gaba nan za da kuza insha Allah. Nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.